Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 21 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya.
Wani jirgin saman China kirar Boeing 737 dauke da akalla mutane 132 ya fadi a lardin Guangxi na kudancin kasar a yau Litinin. Ukraine ta ki amincewa da wa'adin da Russia ta bata na miƙa birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya. Ukraine ta yi nasarar sauya ma'aikatanta da ke aiki a tashar makamashin nukiliya ta Chernobyl a karo na farko don bayan da Russia ta kwace ta kuma ta mamaye makwabciyar ta Ukraine.
To kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin har ila yau za ku ji cewa hukumar farin kaya ta BSS a Najeriya ta ce ta bankaɗo wani shiri da wasu ke kitsawa domin tada hatsaniya a ƙasar.
Hukumar tsaron ta ce don cimma wannan manufa masu daukar nauyin rikicin ta gano tuni sun yi taron sirri a ciki da wajen yankunan da aka tsara ta da rikicin har ma an nemi ƴan tashi biya da za a yi amfani da su wurin haddasa wannan yamutsi.
A Najeriya har ila yau hukumomin tsaro sun yi karin haske kan harin da wasu ƴan bindiga suka kai gidan shugaban kungiyar Ohanaeze ta Indi-Ibo a jihar Imo. Za kuma mu leƙa ƙasar Kamaru domin jin yadda matsalar wutar lantarki ta jefa jama'a cikin yanayi na kunci da kuma matakan da gwamnati ta ce tana ɗauka.
A gaskiya a matsayina na mazaunin ƙasar Gaundere Adamawa Kamaru, wallahi muna da matsala sosai abin da ya kallaci wutar lantarki. Wato wannan matsalar yana damunmu sosai musamman ma yanzu ga watan azumi da zai zo ya kama.
Sannan kamar kowace ranar Litinin muna tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam wanda Babangida Jibril zai gabatar mana da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma fa duka sai mun sha labaran duniya.
Alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wani jirgin saman China kiran Boeing 737 dauke da akalla mutane 132 ya fadi a lardin Guangxi na kudancin kasar a yau Litinin a cewar jami'ai. Hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta faɗa a wata sanarwa cewa hadarin ya auku ne kusa da garin Wuzhou a karamar hukumar Tang. Jirgin ya taho ne daga Kunming a lardin Yunnan na yammacin kasar zuwa cibiyar masana'antu a wajajen tekun gabas a cewar sanarwar. Babu wani cikakken bayani game da adadin waɗanda suka mutu ko kuma suka ji rauni. Jirgin yana ɗauke da fasinjoji ne 123 da kuma ma'aikata 9. Hukumar CAAC ta ce an gyara rahotannin farko da ke cewa mutane 133 ne suke cikin jirgin. Hukumar kwana-kwana ta Guangxi ta ce ana kan shirin aikin shawo kan gobarar da ke gefen tsaunuka da ta tashi sanadiyar hatsarin. Hukumar CAAC kuma ta ce tuni ta aike da jami'ai. Bayanan tauraron ɗan Adam na NASA na nuna wuta mai girma a wurin da jirgin ya faɗi a daidai lokacin hatsarin. A halin da ake ciki kuma Ukraine ta ki amincewa da wa'adin da Russia ta bata na miƙa birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya yayin da dakarun Russia suke ci gaba da lugudan wuta a Kyiv babban birnin Ukraine. Mataimakiyar Prime Minister Ukraine Irina Barashuk ta ki amincewa da buƙatar Russia sannan ta ce Russia ta buɗe ƙofar jin ƙai ga mutane domin su samu damar barin Mariupol. Babu wata magana na miƙa wuya ko ajiye makamai. Mun riga da mun sanar da bangaren Rasha akan wannan batun abinda Barishak ta shaidawa kafar yaɗa labarai ta Pravda mallakar Ukraine kenan. A cewar kamfanin dillacin labaran Rasha RIA, ma'aikatar tsaron Rasha ta bai wa sojojin Ukraine wa'adi kafin wayewar garin yau Litinin kuma ta yi nuni da ƙin miƙa wuyar a matsayin haɗa kai da 'yan ta'adda. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ba da rahoton fada mai tsanani a arewacin Kyiv a yau Litinin, amma ta ce Rasha ta kasa ci gaba da dannawa babban birnin kasar yayin da har yanzu sojojin Rasha da dama ke nisan sama da kilomita 25 daga tsakiyar birnin. Ukraine ta yi nasarar sauya ma'aikatanta da ke aiki a tashar makamashin nukiliya ta Chernobyl a karo na farko tun bayan da Russia ta kwace ta ta kuma mamaye makwabciyar ta Ukraine a watan da ya gabata a cewar cibiyar nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya. A cewar Grossi a wata sanarwa da yayi a yammacin ranar Lahadi, ya ce waɗanda suka tafi an musanya su ne da ma'aikatan Ukraine. Abu ya yi kyau duk da cewa ci gaba ne da ya kamata a ce an dade da samu. Ma'aikatan Chernobyl ɗin yanzu an canza su kuma sun koma wajen iyalansu. Grossi ya ƙara da cewa sun cancanci cikakkiyar girmamawa saboda aiki cikin matsanancin yanayi. Sun kasance suna wurin na tsawon lokaci. Ina fatan cewa sauran ma'aikatan za a sauya su nan ba da jimawa ba.
To an jima kadan Hanifa za ta kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu duba ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Hukumar tsaron farin kaya ta DSS a Najeriya ta ce ta gano wani shirin boye na tada rikici a wasu yankunan ƙasar, musamman ma dai a yankin Arewa maso tsakiya, inda kuma ake son yin amfani da addini da kabilanci kamar da ta faɗa cikin wata sanarwa da ta fitar. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya ga sanarwar, ga kuma rahoton da hada mana daga Abuja.
DSS ta ce tana sanye da wani shiri da aka kitsa wajen yin amfani da ɗalibai da malaman jami'a da halin yanzu suke yajin aiki a ƙungiyoyin kwadago, fandararrun matasa da ma wasu muhimman ƙungiyoyi don kaddamar da wani mummunan bore da bijirewa gwamnati a kwatankwacin irin na zanga-zangar ƙin jinin zaluncin 'yan sanda wato NSAS da aka yi a baya, da kuma ake son yin amfani da batun wahalar ƙarancin man fetur da halin yanzu ake fama da shi a Najeriya a matsayin hujja. Bayan kuma gwamnati na iya ƙoƙarinta wurin shawo kan wannan al'amari, in ji DSS. Hukumar ta DSS ta ce tana kallon wannan a matsayin rashin kishin ƙasa, kuma tana nan tana bin diddigin waɗanda ke da hannu wajen wannan tarzoma domin cimma wata bukata ta kashin kai. Ta kuma gargaɗi masu ruwa da tsaki a wannan shiri na ta da zaune tsaye da su yi wa kansu kiyamun laili, in ba haka ba to ku tabbaci hakika za su yaba wa aya zaki. DSS ta nemi 'yan Najeriya masu kishin ƙasa da su yi watsi da duk wani batun zanga-zanga kan ƙarancin man fetur, kuma tana tabbatar da cewa tana aiki tare da sauran jami'an tsaro domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya. Masana tsaro irin su Dr. Kabiru Adamu sun fara tofa albarkacin bakin su kan wannan sanarwa ta hukumar ta DSS.
Yanayin da take fitar da irin wannan sanarwa ba tare da misali ta kama waɗanda take tuhuma ba na cewa sun yi, tunda ita gwamnati take da hakkin wannan abun, kuma ta ce ta san ana yi. To shi yasa mu a matsayin mu na 'yan ƙasa abinda muke jira mu gani, wanda kuma shine ingantacce, a kama waɗanda suke yi din. In aka kama su sai a nuna mana cewa an kama wani kaza, an kama wani kaza, ga shirin da suke, ga shirin da muke da shi. Kotu su yi hukunci akan waɗanda ake tuhuma da irin waɗannan laifuka.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Jami'ai a yankin tsakiyar Turai sun bayyana damuwarsu a jiya Lahadi kan cewa sun kusa cike guraben da za su iya samar da gidajensu wa kusan 'yan gudun hijira miliyan 3,500 da suka kudo daga Ukraine tun bayan da Russia ta mamaye Ukraine, kuma yanzu ana ajiye su ne a gidaje na wucin gadi. Mafi yawanci 'yan Ukraine ɗin sun je iyakar Poland, Slovakia, Romania da Hungary, a bisa bayanan da cibiyar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda hakan ya zama takura ga ƙasashen Turai a yanzu masu ƙoƙarin ba su mafaka. Ministan cikin gida Vit Rakusan ya ce gwamnati za ta buƙaci ƙarin tsawaita dokar taɓaci domin kwararar baƙin haure, tare da jami'an da ke ƙoƙarin ganin sun canza wuri wa sabbin shigowa zuwa birane. Amurka ta tura wani adadi mai yawa na makaman kakkabo makami mai lizzami zuwa Saudi Arabia cikin 'yan makonni da suka gabata, yayin da gwamnatin Joe Biden ke neman sauƙaƙa abin da ya zama makasudin tashin hankali a cikin dangantaka mai sarƙaƙiya tsakanin Amurka da Saudiya. Wani babban jami'i ya tabbatar a daren Lahadi cewa an tura makamai masu kakkabo makami mai linzami zuwa Saudi Arabia. a cewar jami'in wanda yayi magana kan sharadin saka ya sunansa dan tattauna shawara da aka sanar a hukumance. Ya ce shawara ta yi daidai ne da alkawarin da shugaba Joe Biden yayi na cewa Amurka za ta samu goyen bayan kawayenta a yankin. A jiya Lahadi mai bada shawara kan tsaron kasa na fadar White House Jake Sullivan ya yi Allah wadai da dakarun Houthi a Yemen bayan da suka kaddamar da wani hari da makami mai linzami kan muhimman wuraren samar da makamashi na Saudi Arabia abinda ya sanadin tashin wuta a ɗaya daga cikin wuraren da kuma katse aikin samar da mai a ɗayan.
Da Halifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To hukumar ƴan sanda a jihar Ima dake kudu maso gabashin Najeriya ta ce tana bin diddigin ɗan bindigar da suka kai hari gidan shugaban kungiyar Ohanaeze Ndigbo da ta kabilar Igbo bayan wani hari da ɗan bindigar suka kai gidansa. Kodi kita ce babu wanda ya jikata a harin amma maharan sun lalata gidan shugaban na Ohanaeze. Daga Umahia ga rahoton da wakilin muryar Amurka Alphonsus Okurige ya aika mana.
Rundunar ƴan sandan jihar Imo a kudu maso gabashin Najeriya ta yi ƙarin haske game da harin da wasu ƴan bindiga waɗanda ake kyautata zaton ƴan awarin Biafra ne suka kai gidan Professor George Obiozo, shugaban kungiyar kare muradun kabilar Igbo ta Ohanaeze Ndigbo. In ji kwamishinan ƴan sandan jihar Imo Malam Radio Husaini.
Muka samu labari ƴan ta'adda sun kai hari ga gidan shugaban Ohanaeze Ndigbo, wanda kuma na je da kaina na tantance ainihin ɓarnar da aka yi a wannan gida. Kuma na je na ga ɓarnar ta yi yawa gaskiya saboda gaba ɗaya rufin ya riga ya rufta. An ce sun haura katanga ne suka sauka sannan suka fasa kwaɗon gate ɗin suka shiga da nakiyoyinsu. To sun yi amfani da nakiyoyi ne da la'adadin kuma shi ne ya sa rufin gaba ɗaya ya rufta. To amma a bayanan da muka samu lallai wayanda suka zo an ce sun sa direct ja da bakakin kaya. To wannan ya nuna mana wannan kamar ɗan awari ne saboda ainihin uniform da suke sawa kenan. To muna nan muna tantance bayanai insha Allahu za mu kai ga ainihin kama wayanda suka wannan ta'adin.
To ko wani hali ne shugaban kungiyar Ohanaeze Ndigbo Professor George Obiozo ɗin ke ciki bayan aukuwar wannan lamarin? Kenan tambayar da na waka kakin kungiyar Dr. Alice Obonia bayan samun Professor George Obiozo ta wayar tarho ya citira. Ya ce yana cikin koshin lafiya sosai kuma ya ɗauki harin a matsayin wani al'amari ne daga Allah. Safiyar Asabar da ta gabata ne maharan suka kusa gidan shugaban kungiyar Ohanaeze Ndigbo da ke garin Awon Mamma a yankin Olu tare da tarwatsa ginin da nakiyoyi. Ko da yake babu ran da ya salwanta sakamakon wannan, bayanai na nuni da cewa wannan lamarin ya jefa al'ummar garin cikin yanayin fargaba. Alphonsus Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umahia, Najeriya.
To har yanzu dai muna jihar ta Imo inda wasu ƴan bindiga suka sake kai wani sabon hari da tayar da abubuwa masu fashewa a wani ofishin ƴan sanda da ke Omoma a ƙaramin hukumar Njaba ta jihar Imo, wato mahaifa ga gwamnan jihar Sanata Hope Uzodinma. Daga Fatakwal ga rahoton da Lamiɗa Abubakar Sokoto ya aika mana.
Ko a baya-bayan nan dai bayanai sun nuna cewa jihar Imo an kai hare-hare a ofishin ƴan sanda daban-daban aƙalla sau uku. Hakan kuma ƴan bindigan sun kai wani sabon hari a ofishin ƴan sanda na Umuma, mahaifa ga gwamnan jihar ta Imo Sanata Hope Uzodinma, wani ɗan jihar da baya so a ambaci sunansa da kuma ke da masaniya ga hare-haren ya ce.
They have burned down the police station in Omuma, country home of the governor.
Ina tabbatar maka da cewa harin da aka kai a Umuma, mahaifar gwamna Hope Uzodinma, an kone ofishin na ƴan sanda Kurmumus kuma ko da na bari yana ci da wuta. A yau ma an sake kai hari a wani ofishin ƴan sanda, kaga hare-haren sun zama guda uku kenan. Kuma duka hare-hare ana zargin kungiyar ta IFOP da kai su, amma fa ni a gani na ƴan ta da kayar baya ne ke kai hare-hare.
Why are they IPOP? Everything is IPOP, IPOP, IPOP. It's unknown government.
Yang asalin arewacin Nigeria dai na ci gaba da koka zaman zullumin da suke yi dangane da hare-haren na kungiyar ta IPOP.
Sunana Suleiman Ibrahim Suleiman. Kani da Allah muna zama na dardar na tashin hankali. Hare-haren ya kai yanzu sun take dawa da shi kaman yanda suke yi da kashe mana mutum biyar, uku ɗan Enugu ne, biyu anan Okigwe, amma duka sanan Okigwe duk aka harbe su gaba daya. Kuma muna kira ga mutanen mu gabaki daya wanda suke zuwa kauyuka su dan ja baya da zuwa kauyuka tunda abun yanzu sun dawo da shi ga dangadan kuma sun fiye a cikin kauye.
Sunana Alhaji Hamza Abdullahi, mazamin Imo State. Da dai muna jin ana zuwa ana isko masu sana'o'i bakin hanya ana harbe su ana kashe su. Hukumomin Najeriya su kara jajancewa su diba wannan salo da sun ka dauka su ma su san cutan da wani salo.
Rundunar 'yan sandan jihar Imo ta tabbatar da kai jerin hare-hare guda uku a ƙarshen mako, sa'annan kuma rundunar ta ce ta samu nasarar halaka 'yan kungiyar ta IPOP guda hudu har lahira. Rabiu Husaini shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Imo.
'Yan su ne suka zo da bakaɗen kaya da jan za. To a kuma wannan bayanan in ka duba za ka ga cewa wayannan masu sa wayannan kayan yan aware ne. Sun je wani police station kuma nan ma suna so su yi banna. Mun kwantar da guda hudu a cikinsu, ɗaya ya zo zai tsallaka ta katanga ya jehu wannan lafiya. Jami'an mu suka ɗaga shi. Su hudu nan an kwantar da su sun hallaka.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
To idan muka tsallaka ƙasa kamar kuwa rautani na cewa jama'a da dama a ƙasar na fuskantar matsalar ƙarancin wutar lantarki, lamarin da ya shafi fannin masu ƙanana da manya sana'o'i a sassan ƙasar. Wakilin muryar Amurka Muhammadu Rabi'u Damba daga yankin Ngandore na ƙasar ta Kamaru ya yi kuma da wannan rahoto.
Wutar lantarki ta zama mai sunan maza a ƙasar Kamaru duban wuyar da ta yi. Wannan ƙalubalen da ya jefa al'umma baki ɗaya cikin wahala har san da ya zama idan masu hannu da shuni na bukatan wuta ce su sayi generator, su kuma marasa galiyo na amfani da toshi ko kuma a ci balbal domin samun haske. To ko ta yaya al'umma ta tsinci kanta cikin wannan halin? Honorable Simon Kumase ya kara da cewa,
to ba zai yiwu a ce wato batun lamarin wutan ƙasa gaba ki daya ya rataya wato akan minista guda ba. To abinda isa kenan kuka ga ƙasan Kamaru ake kalubalantan ire-iren matsalolin nan.
Shekara da shekaru ƙasan Kamaru na fama da matsalan wuta. Manazarta gani suke yi, ya kamata a kowane lokaci idan za a ɗora mutum a kan kamfanin gwamnati a duba wanda ya kamata. To ko menene ra'ayin malam?
A gaskiya a matsayina na mazaunin ƙasan Gaundere Adamawa Kamaru, wallahi muna da matsala sosai abin da ya kallaci wutan lantarki. Wato wannan matsalan yana damu mu sosai, musamman ma yanzu ga watan azumi da zai zo ya kama.
A wani sanarwar ministan sadarwa kana kakakin gwamnati Mr. Emmanuel Sadi ya ce za a samu maslahar wannan kalubalen nan zuwa ƙarshen watan Maris. Muhammadu Rabi'u Damba, muryar Amurka daga nan Gaundar Cibiyar Adamawan Kamaru.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashin mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkon dan Adam.
Shan hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa.
Jama'a masu sauraro, farkan mu da saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkon dan Adam tare da fatan kuna cikin koshin lafiya. Amin. A cikin shirin namu na yau za ku ji hirar da muka yi da Dr. Bashir Yankuzo, malami a jami'ar kimiyya da fasaha da ke Garmina a jihar Niger, akan matsalolin yajin aikin malaman jami'o'i na ƙasa wato ASU wanda yake ci yake cinyewa. Hau kuma za mu ji halin da wasu dalibai suka samu kansu a ciki sakamakon wannan yajin aiki na malaman nasu a Najeriya.
Jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don wajen ni cewa.
To madallah. To dakta ko za ka yi mana ƙarin haske game da matsalar da yake kawo yajin aiki na malaman jami'o'i ta wannan fuska?
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangane da yajin aiki da yake ci yake cinyewa gaskiya ne wannan abun takeici ne abun damuwa ne. Babu wani wanda yake da tunani da hankalinsa ba zai tashi ba domin ƙasa ba ta taɓa bunƙasa idan harkokin iliminta wato ainihin ya shiga cikin wato ainihin matsala. Kuma sanannen abu ne cewa harkar ilimi a Najeriya wato ya shiga matsalan gaske kwarai da gaske. Da za ka shiga jami'o'i za ka ga da malamai da su kansu ɗaliban kusan duk a takure ake. Duk abin da ake kusan a takure a ba daɗi a ƙuntace haka ake ta wannan al'amura. Kuma gashi yanzu to an sake shiga cikin wani yanayi wanda wato ainihin komai ƙara tsada yake, yanayin al'amuran rayuwa ƙara tsada yake. Dole ne malami wanda yake harkar karantarwa ya damu akan wato abin da ya shafi walfiya ɗinsa, wato abin da zai rike masa wato ainihin iyalinsa da kansa da kuma wato ainihin sauransu. Sannan bayan haka nan idan aka halkalli harkar ilimi, tabbas harkar ilimi harka ce mai tsadan gaske. Dole gwamnati ya zama cewa za ta iya sadaukar da dukiya mai yawan gaske akan ilimi indai ana son ilimi ya bunƙasa. Amma yanayin da za ka ga cewa gwamnati na amfani da kuɗaɗe makurai akan wasu harkokin waɗanda ba su kai harkar ilimi kima da daraja ba, kaga ana kashe kuɗaɗe a wurin. Ba zan bada misali ba amma akwai misalan kai ma za ka iya ganowa inda ake kashe kuɗaɗe waɗanda suke na fitan hankali amma harkar ilimi sai ga ba a kashe kuɗaɗe da suka yi haka haka. Yau da za ka ɗauki misali wanda zai kammala PhD ba ya yi digiri na ɗaya ya yi digiri na uku a ce yanzu nan zai fara karantarwa a jami'a, ka je ka ɗauki nawa za a bashi wato ku ka ɗauki wanda za a ce yau ya ci zaɓe a matsayinsa na chairman ko ya ci zaɓe na ɗan majalisa nawa za a bashi a cin zaɓen da ya yi. Kuma ka ɗauka menene mafi ƙarancin wato ainihin takarda ta ilimi da ake so mutum ya samu kafin ya zama ɗan majalisa. To irin wannan zai ga sai duk yara suna tasowa sai su ga to ashe yawan kwalin da kake da shi na karatu ba shi ke iya wato ainihin tabbatar maka cewa za ka samu ingantacciyar rayuwa ba. Shi yasa za ka ga waɗanda suke da hazaƙa wanda ya kamata a ce suna jami'o'i da yawa sun bar jami'o'in, wasu koma harkar siyasa, wasu koma harkar kungiya, wasu koma harkoki daban-daban. So wannan abun damuwa ne.
To dokta, wani mataki ya kamata a ɗauka a nan na magance wannan matsala kenan da kuma inganta ilimin gaba ɗaya a Najeriya?
Ya kamata a ce gwamnati gaskiyar magana ta tsaya ta kalli cewa babu fa abin da zai kawo bunƙasa a wannan ƙasa idan harkokin ilimi ya taɓarɓare. In ma za a declare state of emergency ne a wannan ɓangare na wato ainihin wato tafiyar da wato ainihin harkar ƙasa, wannan lokaci za a iya cewa yayi. Ta ɓangaren malamai kuma tabbas malami babu malamin da yake sha'awan a ce ga ɗalibinsa bai karatu, ga ɗalibinsa bai fahimta abin da yake karantar da shi. Amma malamin da ya kai inda baya iya shi kansa baya iya samun abin da zai iya taimaka masa ya karantar ya zai. Yau in aka ce kana malami a jami'a in ka tsaya akan albashin da kake karɓa a jami'a ina tabbatar maka da hatta iyalinka sai kun samu matsaloli da su. Saboda me? Ba za ka iya ɗaukar nauyin ƴaƴanka ba, ka ɗauki nauyin iyalinka, ballantana danginka. Za kuma ka ga waɗannan dangin da kake tare da su suna da wasu waɗanda suke ba harkar karantarwa ba, suna hidimomi, suna ɗaukar nauyin wasu, suna kaza kaza.
Ganin yadda a koyaushe malaman suka shiga yajin aiki ana zargin su da son kansu, to koya ɗalibai ke ji game da wannan yajin aikin? Ga dai abinda wasu ɗalibai ke cewa.
Sunana Usman Abubakar, ɗalibi mai karanta harkar likita a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Wannan yajin aiki da ya kamata a janye shi da suka ƙara wata biyu a kai ya matuƙar sa ni cikin baƙin ciki, saboda ina tunanin dama karatun namu yana da tsawo, ina tunanin wannan yajin aikin da suka ƙara na wata biyu zai ƙara sa karatun tsawo.
Assalamu alaikum. Sunana Takat Sambo, ni ɗaliba ce daga nan Bayero University na Kano, ina karanta English, ina kuma aji na ƙarshe. Damun shiri na kama na wannan yajin aikin shine zan rubuta first semester exams ina, zan rubuta jarabawa na farko na semester na farko, daga nan kuma har na fara project.
Sunana Hamza Abdulsalam Ibrahim, ɗalibi ne daga nan Jami'a Usman Danfodiyo University. A gaskiya wannan yajin aikin da aka shiga ya taɓarɓare mana fannin karatu mu. Akasari kamar yanzu shekarun da ya kamata a ce mun yi karatu mun gama, a mekon shekara 4 yanzu ana neman shekara na 5 kenan fa.
Masu sauraro, ƙarshen shirin namu na yau kenan. Sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. A madadin sauran abokan aiki da suka taimaka, musamman Halima Drauf da kuma wanda ta bada umarnin shirin, Julie Ladies Gresham, naku Babin Yarji Brun ke fatan alkhairi sai wani mako.
Shan hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin.
Kanzu kuma bari mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da masu saurari ke aika mana ta hanyar email.
Sabon da farko a yau ya fito ne daga Faruk Kumahe, karamar hukumar Shagari a jihar Sokoto. Inda yake a gaskiya shugaban Ukraine ya kamata ne a wuya hakan nan domin tsare rayuwar ɗan ƙasarka kan yadda Rasha take yi muku ruwan wuta ba dare ba rana. Sai kuma saƙo na gaba daga Abubakar Lawal gidan ɗan mayen Jargaba, shi kuma cewa ya yi maganar gaskiya ya kamata masu kuɗin Najeriya birni da ƙauye su yi koyi da manyan attajiran Najeriya kamar su Aliko ɗan Jote da Dahiru Mangal da Colonel Abdulaziz ɗan Adua gwamnan Yobe da AA Rano da Alhaji Babangida Jargaba ABG Kuntuwa da Hajiya Mariya Ummu Dangote wajen tallafawa talakawa da kayan abinci da za su ci cikin watan azumin Ramadana. Domin babu abin da talakawa suka fi so a taimaka musu da shi a yanzu haka irin abinci, musamman in za ku koyi da AA Rano wajen tallafin abinci. Da talakawa ba za su sha wahalar azumin bana ba, domin shi AA Rano duk mai mata a ƙaramar hukumarsa idan wata azumi ya samu yana ba ta buhunhunan shinkafar masara, dawa, gero, fulawa, taliya, sukari da kuɗi naira 50,000. To kaga ko duk talakan da aka baiwa wannan tallafin kayan abinci to an yi masa katangar tsarki tsakaninsa da yunwa da talauci. Sako mana ƙarshe kuma sakon haɗin gwiwa ne daga Fatima Musa Wada tare da Aisha Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada da Zainab Babaji Barkin Ladi da kuma Fatima matar kawo mai ruwa Bajoga. Kuma cewa suka yi salamu DOA Hausa da fatan kuna lafiya. Allah ya sa hakan amin. To muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen tashin hankalin da ke ci gaba da yaduwa a ƙasashen Rasha da Ukraine. Amin kuma amin. To madalla mu kuma gode ci gaba da aika mana da sakonni.
Yanzu kuma ga Hanifa ta dawo da labarai a takaice.
Wani jirgin saman China kirar Boeing 737 dauke da akalla mutane 132 ya fadi a lardin Guangxi na kudancin kasar a yau Litinin, a cewar jami'ai. Hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta faɗa a wata sanarwa cewa hadarin ya auku ne kusa da garin Wuzhou a ƙaramar hukumar Tang. Jirgin ya taho ne daga Kunming a lardin Yunnan na yammacin kasar zuwa cibiyar masana'antu a wajajen tekun gabas, a cewar sanarwar. Ukraine ta ki amincewa da wa'adin da Russia ta bata na miƙa birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya, yayin da dakarun Russia suke ci gaba da lugudan wuta a Kyiv, babban birnin Ukraine. Mataimakiyar Prime Minister Ukraine Irina Voroshuk ta ki amincewa da buƙatar Russia, sannan ta ce Russia ta buɗe ƙofar jin ƙai ga mutane domin su samu damar barin Mariupol.
To masu sauraro baki daya da haka mu kawo ƙarshen wannan shiri namu a daidai wannan lokaci, sai kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato da ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 8:30 kenan agogon Ghana, za mu dawo muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Hanifa Kabir Isa wacce ta tani gabatarwa da Julie Ladies Gresham da ta hada mana shirin, sai injiniyan mu Patrick. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu, sai kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.